paddles and Vicky and Ellie and that bad guy.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a ta kan watan Satumbar shekara ta 2023. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar malaman jami'o'i kan yunkurin sakarwa jami'o'in rage margudanar da kansu. Yayin da a yau ake bikin ranar demokuraɗiyya ta duniya, manazarta na bayyana dalilan da suka kawo kalubalen demokuraɗiyya a nahiyar Afirka.
Amma a nan kasar Afirka da sauranmu game da kasashen nasaru mun yi gaugawa ba a tsaya ba aka tantance menene mu Afirka demokrasi menene za ta iya kara mu da shi wace irin demokrasi ya kamata a yi Afirka
to zamu kawo muku cikakken bayani kan wannan da ma wasu rahotanni ki hadda tarukan da gwamnatin mulkin sojin Niger take gudanarwa da fararen hula da kuma wanda babban bankin duniya yake yi da manoma a Kamaru muna kuma nan tafe da labaran wasanni to amma kafin duka waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna
jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran kungiyoyin lafiya na ƙasa da ƙasa guda uku na yin gargaɗi akan a daina gaggawar binne gawarwaki da yawa a lokaci guda a ƙasar Libya sakamakon bala'in ambaliyar ruwa da ya fadawa kasar a makon nan. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO da kungiyar agajin Red Cross da Red Crescent ta IFRC da kuma kungiyar bada agajin kasa da kasa ta ICRC sun ce gawarwakin duk da cewa ba su da dadin gani haka nan babu wata babbar barazana da za su haifar ga lafiyar al'umma. A cikin yanayin mummunan rashin rayuka sakamakon wani bala'i ko rikici yawancin lokuta ana samun fargaba da rashin fahimta game da gawarwaki a cewar sanarwar. Gawarwakin mutanen da suka mutu sanadin raunukan da suka samu a lokacin wani bala'i ko rikici kusan ba su taba barazana ga lafiyar al'umma. Tunanin cewa gawarwakin na yada cututtuka kuma suna iya gurbata ruwan sha shine ke sawa a binne su cikin gaggawa a lokacin bala'i. Shugaban yankin jihar Galmudug dake kasar Somalia na nan lafiya amma wasu ƴan majalisar tarayya biyu sun jikkata a lokacin da wata mota dauke da bama-bamai ta tashi a wani kauye dake tsakiyar Somalia a yau Juma'a a cewar waɗanda suka shaida lamarin da jami'ai. Kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin kunar bakin waken wanda ga dukkan alama ya auna shugaban yankin Ahmed Abdi Kari ne. Jama'an sun je Las Gamaye ne wani kauye dake yankin Mudug a lokacin da fashewar ta auku abinda komandan sojojin yankin Galmudug General Muhammad Nur Al-Gadar ya fadawa muryar Amurka kenan. Jajirtattun sojojin mu sun daƙile harin yayin da suka bude wuta akan motar mai dauke da bom a lokacin da ta yi kokarin shiga tsakiyar ƙauyen da gudu an dai harba dan kunar bakin waken har lahira sannan kuma motar da yake tukawa ta tarwatsi a cewar komandan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Mali ke janyewa daga arewacin ƙasar, rikici ya barke tsakanin sojojin Mali da 'yan tawayen Abzinawa, sannan hare-haren mayaka masu zafin kishin addinin Islama na ƙaruwa. Mazauna yankin sun ce sun shiga tsaka mai wuya a yankin da ake fafatawa. Ga fassarar wannan rahoton na Anne Reisenberg daga birnin Bamako. Kungiyar da ake kira Coordination of Azawad Movement ko CMA a takaici ta haɗakar kungiyoyin 'yan awara Abzinawa da ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin Mali a shekarar 2015 ta ayyana yaƙi da ƙasar Mali a cikin wannan makon. A shekarar 2012 ne 'yan tawayen Abzinawan suka kaddamar da kai hare-hare a arewacin Mali tare da samun goyon bayan mayaka masu tsananin kishin addinin Islama. Daga baya 'yan tawayen da mayakan suka raba gari. A ranar Talata ƴan tawayen na CMA suka kaddamar da kai farmaki akan sojojin kasar Mali a garin Burem dake arewacin kasar. Wani mazaunin garin Burem da ya nemi a saka sunan sa saboda dalilan tsaro ya bayyana wa muryar Amurka ta manhajar tura sakonni abinda ya fuskanta a garin.
Vers 9h10 comme ça, on était assis en grain en train de causer quand les armes lourdes ont commencé à crépiter.
Yace da misalin karfe 9 da minti 10 ko 9 da minti 15 na safe. Muna zauna a wani dandalin hira sai muka fara jin karar harban bindiga. Manyan makamai, harbe-harbe masu karfin gaske da karar zirga-zirgar motoci. Daga nan bayan wasu ƴan mintoci kuma sai muka fara jin Allahu Akbar. Mazaunan garin ya ce sojojin Mali ne ke iko da garin, amma yawancin al'ummar sa kuma sun dogara ne ga noma don rayuwa kuma ba za su iya zuwa gonakinsu ba. Fatima Harba, ƴar jarida ce kuma marubuciyar yanar gizo daga birnin Timbuktu dake arewacin kasar, ta ce mayakan na jihadi sun yi wa birnin ƙawanya tsawon makonni.
Ile important que nos autorités sortent de ce déni de la situation de bloc.
Tace yana da muhimmanci hukumomin mu su daina musanta lamarin ƙawanya da takunkumin da Timbuktu ke fuskanta, su nemo mafita cikin sauri. Ta ƙara da cewa birnin yana fuskantar tashin hankali, al'umma na shan wahala. Fuji Tanjigora farfesa ne a fannin zamantakewar al'umma a Jami'ar Bamako kuma mai yi wa kungiyoyi da yawa bincike akan harkokin tsaro a kasar Mali, ya shaidawa muryar Amurka cewa yayi hasashen ganin karuwar tashin hankali a daidai lokacin da ake janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da aka fi sani da MINUSMA. Gwamnatin mulkin sojan Mali ita ce ta buƙaci rundunar MINUSMA ta fice daga kasar bayan da ta kaddamar da bincike akan ta'asar da ake zargin sojojin Mali sun aikata.
Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. Ana ci gaba da kai ruwan rana tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar malaman jami'o'i kan yunkurin gwamnatin na sakarwa jami'o'in ragamar gudanar da kansu. Gwamnatin kasar ta sha alwashin baiwa dukkanin jami'o'in ta ikon cin gashin kansu a zaman wani sashi na yin garan bawul daga tsarin karatun jami'a, wanda zai baiwa jami'o'in hanyoyin samun kuɗaɗen shiga da za su iya tafiyar da kansu kamar yadda ya kamata. Wakiliyarmu a Abuja, Ruqayyah Bashir, ta aiko mana da rahoton.
A bayaninsa, ministan ilimin Najeriya Farfesa Tahir Mamman ya ce gwamnatin tarayya tana yunkurin baiwa jami'o'in ta ikon cin gashin kai. Ministan ya bayyana haka ne a lokacin taron karawa juna sani kan ilimi da ya gudana Abuja, inda ya ce baiwa jami'o'i ikon cin gashin kai zai taimaka musu wajen samun isassun kuɗin shiga da zai sa su tafiyar da jami'o'i cikin nasara. Ministan ya ƙara da cewa suna farin ciki bisa irin tsare-tsaren da shugaba Tinubu ya zo da shi akan harkan ilimi a Najeriya. Ya ce za su ci gaba da tattauna yadda za su shawo kan kalubalen da harkan ilimi ke fuskanta a ƙasar. Tahir Mamman ya kuma ce gwamnatin Tinubu za ta mayar da hankali sosai akan yadda ɗaliban jami'a za su samu rancen kuɗi daga gwamnatin tarayya domin tafiyar da karatunsu. Ministan ya ce gwamnatin Tinubu tana maraba da yanda jami'o'in kasar ke yunkurin mayar da hankali wajen koyawa ɗalibai ilimin fasaha da sana'o'in hannu, wanda hakan zai taimaka wajen rage yawaitar ɗaliban da ba sa samun guraben shiga jami'a, kuma hakan zai samar da aikin yi tsakanin matasa da zai rage musu dogaro da aikin gwamnati. A hirarsa da muryar Amurka ta wayar tarho, Dr. Shehu El Rashid, wanda shine shugaban malaman jami'a na Najeriya, reshen jami'ar tarayya da ke kashiri a jihar Gombe, ya ce wannan yunkuri na gwamnatin tarayya na sakar musu da ragaman tafiyar da jami'o'i bai zo musu da mamaki ba, domin wannan yunkuri na sakar musu da akalar jami'o'in tun a gwamnatin baya aka fara.
Wannan sanarwar ba ta zo mana da abun mamaki ba a matsayin mu gungiyar cewan asu. Dalilin da yasa ba ta zo mana a mamaki ba ko in ka duba duk take-taken gwamnati daga wancan wanda ta cuce zuwa wannan da ta hau yanzu, duk kokarin su su fidda hannu a harkan gudanar da jami'o'i a Najeriya. Ma'ana a koma hanyar da duk wani ɗan Najeriya, talakan Najeriya da yake buƙatar ɗansa ya karatu to ya tanadi magudan kuɗi in yana so ya ba ɗansa ilimi.
Shin ko kuna farin ciki da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya?
Ko kadan. Ba yadda za mu yi farin ciki wannan yunkuri da gwamnatin tarayya take. So ba ma murna kuma ba ma farin ciki da irin cewa ka bar jami'a da zai ta nemo yanda za ta yi taifon din kanta.
To wani kira kuke ga ita gwamnatin tarayya akan jami'o'i?
Kira da muke ga gwamnatin tarayya. Gwamnati za ta yi abin da ya doro a kanta. Gwamnati ta fahimci cewa shi ilimi ginshiƙi ne na rayuwa. Babu ci gaba a duk duniya da za ta taɓa faruwa ba tare da an samu ilimi ba.
Idan za a iya tunawa a baya malaman jami'o'i sun sha shiga yajin aiki. Na baya-bayan nan dai shi ne wanda suka shafe fiye da watanni 8 suna yajin aiki kafin su janye. ‘Yan magana dai na cewa ilimi shi ne gishirin zaman duniya kuma sai da masu ilimi ƙasa ke ci gaba. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha. To yau 15 ga watan Satumba ita ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a kowace shekara domin bikin ranar demokuraɗiyya ta duniya tare da manufar duba wato irin ci gaba da kuma tsarin demokuraɗiyya da kuma ƙalubalen da tsarin demokuraɗiyya yake samu a duk faɗin duniya. Wakilin mu a Agadez Hamid Mahmud ya duba mana yanayi da kuma ƙalubalen da tsarin na demokuraɗiyya yake fuskanta a ƙasashen nahiyar Afirka sakamakon juye-juyen mulkin soji a wasu ƙasashen nahiyar a baya-bayan nan.
Ga dukkan alamu har yanzu da sauran tafiya tsakanin miliyoyin al'ummar nahiyar Afirka da biyan bukata a tsarin demokuraɗiyya a ƙasashen da ke tangal-tangal. Ranar 15 ga kowane watan Satumba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin nazarin ci gaba da kuma ƙalubalen da demokuraɗiyya ke fuskanta a duniya. Kuma taken ranar na bana shine bunƙasa al'umma mai tasowa. Fima Sali Muhammad ya bayyana yadda suke kallon demokuraɗiyya a nahiyar Afirka.
Babu wani ci gaba cikin demokuraɗiyya a Afirka. Kullum in akai tahi wuri guda ake dawowa. Za ka ga ko zaɓe akai ƙasashen da suka yi zaɓe, babu wani haɗin kai tsakanin su sai rarrabuwar kawuna da yawan zuwa ƙara justice da sauransu. Kullum ana mai da martani tsakanin juna. In demokuraɗiyya tana taya yadda ake so da an yi zaɓe ƙasashe za ka gani sun mance ma da an yi zaɓe ana ta ci gaba. Ƙasashenmu na Afirka har yanzu koyo ne suke yi, babu abin da ake samu na ci gaba cikin illa ruɗani kullum.
Ganin cewa matasa su ne manyan gobe, to sai dai har yanzu matasan ba su samu damar taka rawar da ta dace a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya, inda matasan ke fuskantar ƙalubale a siyasa, in ji Suleiman Muhammad, wani matashi 'yan siyasa a Agadez.
Mu matasa bisa harkar demokuraɗiyya ba a damawa da tunda in ka doka ga tun lokacin da ma Nijar ta samu 'yancin kanta fannin demokuraɗiyya. Ba a dama sosai da matasa, ba a sa matasa sosai cikin harkar demokrasiya. Saboda za ka gani kamar lacizawan manyan su ne da har yanzu suke ta mulkin tun a lokacin nan su ne suke ciki. Ba a dama da matasa. Halarci mutanen Nijar din matasa suna koma baya cikin tayya ga demokrasiya a Nijar.
A takarda ai nisa wajen girkaduma na demokuraɗiyya don kowa, to sai dai kuma a zahiri a nahiyar Afirka a tunanin Malam Abdulkarim da ke matsayin mai sharhi kan al'amuran siyasa na kallon wani tsari na kama karya.
Al'umma ita ke tafe da komai a lokutan demokrasiya. Al'umma na da 'yancin ba da shawara, 'yancin magana, kadi ba cikin ƙasashe da yawa na Afirka. Ana demokrasiya ne amma ana take hakkin al'umma. Cikin demokrasi, 'yanci gare ka, komai kana iya faɗa a saurare ka. Amma a nan ƙasar Afirka da sauranmu game da ƙasashen nasaru mun yi gaugawa, ba a tsaya ba aka tantance menene mu Afirka demokrasi menene za ta iya ƙara mu da su. Wace irin demokrasiya ya kamata a yi Afirka? Ba ta kama da wadda za a yi Turai. A yanzu akwai wasu ƙasashe da an riga an gane. Amma wasu ɓacashe kuma wasu ɓangare ba demokrasiyyar ba ce ake kama karya ce hayan.
A Nijar dai idan ana maganar siyasa za a fara lissafi fiye da shekaru 30 inda jam'iyyu da ƙungiyoyin fararen fulla suka tafu har ta kai ga zaben shugaba na farko a Nijar, wato Muhammad Usman a ƙarƙashin jam'iyyu barkatai. Amma duk da haka ana ci gaba da rikita-rikitan siyasa har ta kai ga juye-juyen mulki a Nijar. Na baya-bayan nan shine hanɓarar da zababben shugaba Muhammad Bazoum da karagar mulki wanda sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin wannan shekarar, wanda ƙasashe da yoyin duniya suka yi tub da shi tare da sai ya takunkumai iri-iri a kan Nijar. Hamid Mahmud, mai Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Hamid, an jima kaɗan za mu koma ƙasar ta Jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan bari mu leƙa ƙasar Kamaru, inda babban bankin duniya da kuma bankin Afirka suke shugabantar gudanar da wani shiri na horarwa kan sana'ar noma da kiwon dabbobi tare da makasudin wadatar da kasa da abinci da kuma haɓaka tattalin arziki. Ga rahoton Muhammadu Radio.
Sama da ƙungiyoyi 80 na farar hula aka horas akan damar da Bankin Duniya ke bayarwa game da wannan tsari ta hanyar gwamnati. Isa Bitan ƙwararre kan ci gaban zamantakewa.
Cita kompanyin man success situated.
Ba shakka wannan wato tallafi da wato Bankin Duniya ta kawo mana zai samar mana da ƙwarewa da muke da bukata don ayyantar da waɗannan ayyuka daban-daban da muka sa a gaba. Zai taimaka mana wajen wato cimma manufarmu a cikin gaggawa.
Wannan taron ya baiwa ƙungiyoyin fararen hula daban-daban na Adamawa da ke cikin hanyar ci gaba damar fahimtar yiwuwar aiwatar da ci gaba mai ɗorewa. Abe Mari, daraktan yankin Foscat, na ganin cewa
waɗannan ma'aikata da suke cikin wato ƙungiyoyi daman fahimtar yadda za a gudanar da aikin da kuma wato ilimi da kuma ilimi da suke bukata kula da yanayi da kyautata zamantakewa da kuma yadda za su yi su aiki da wato ainihi masu kamo su ɗauki imma a nan cikin ƙasa imma kuma wato ta ƙasashen ƙetare.
Manufar ƙaddamar da dandali ta hanyar masu ruwa da tsaki wajen sa ido kan aiwatar da manufofin jama'a zai ba da fata ga al'ummar yanki. Ƙungiyar Bankin Duniya na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun kuɗi da ilimi ga ƙasashe masu tasowa. Yana da cibiyoyi 5 da suka ƙuduri aniyar rage fatara da raba wadata da kuma samar da ci gaba mai ɗorewa. Muhammadu Radio Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundare, cibiyar Adamawan Kamaru.
Ta gaida Muhammadu Rabi'u. Gwamnatin mulkin soji a jamhuriyar Niger ta soma gudanar da taruka tsakanin 'yan kasar gabanin babban taron kasa da zai bayyana tsawon wa'adin mulkin sojin da kuma yanayin alƙiblar tsarin demokradiyyar da kasar za ta koma a kai. Wakilin mu Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani.
Tun lokacin da ya yi wa 'yan ƙasa jawabi ne a watan jiya, shugaban majalisar koli ta soja mai kariyar mutuncin jamhuriyar Nijar ta karɓe mulki daga hannun Bazoum Mohamed da cewa da General Brigadier Abdurrahman Tchiani ya bada sanarwar girka babbar muhawara tsakanin 'yan ƙasar domin ƙayyade lokaci da ma yanayin da ya kamata su gudanar da riƙon ƙwarya da ma wani irin kundin tsarin mulki ne ƙasar za ta ɓullo da shi.
Transition shekara nawa za ta yi kuma menene mataki kai na gaba-gaba wanda ya kamata a ɗauka domin Nijar ta gyaru? Cikin matakai mun saurari mutane kuma mun ba da ra'ayi. Mu ra'ayinmu, mu abin da muke so a sa ma'aikatan gwamnati ko ina a jaye harkar siyasa ba sakanta. Magana siyasa wanda iya a sa shi wurin da ya kamata. Magana ta biyu, ya kamata kowane ɗan Nijar, kowane ne, yanzu aiki ne na ƙasa, kowace siyasa kake. In kana cikin masu mulki wanda aka ma juyi mulki, in kana cikin 'yan adawa, to kakka tsaya kana cewa wancan ɗan adawa ne yanzu ko kuma wannan shi ne mai iko. Yanzu kowa mai iko ne a Nijar, saboda kowa ikon ƙasar shi ke so ya maido da martabar shi. Kenan abin da muke so, ya kamata duk a bar maganar siyasa ba su kan wagga harka. Ba su wagga harka tamu, wagga tahiya tamu ba maganar siyasa ba su ta haƙarin siyasa. Kenan ya kamata duk mutanen Nijar don Allah su yi ƙoƙari mu aje harkar siyasar nan sai mun gyara ƙasarmu.
To tuni dai aka soma waɗannan mahawarori ta hanyar kwamitoci da ke ƙunshe da ƙungiyoyin fararen hula da na ma'aikata. Ta da na 'yan siyasa da na mata da na matasa da na manoma da makiyaya da ma sauransu a matakai na ƙananan hukumomi, gundumomi da jihohi, inda daga bisani za a haɗe a mataki na ƙasa. Abdullahi Kado, shugaban kwamiti ne na gundumar birnin Kwale, ya yi mini bayanin ababen da suka sanya wa gaba a tarukan mahawarin da suka tsara. Ɗaya daga cikin ababen da suka sha kawo cikas ga tafiyar siyasa a jamhuriyar Nijar shi ne rashin cika alƙawali da ma bin doka game da kasan da ya kamata a keɓe wa iya mata a muƙamai na siyasa da na aikin bariki, wanda ya kai ni ga tuntura wata 'yar ƙungiyar fararen hula cewa da Hauwa Maina domin jin komi suke jira ga taro na ƙasa game da cilasta 'yan siyasar damawa da iya mata.
An kafa kwamiti na murayen da an kafa shi duka cikin jihohi ko wace jiha an kafa shi, kuma nan Kwanni ma an kafa wannan kwamiti. To mu ɓangaren mu mata, in dai
ana so a ga hasken tahiya dole mata sai an barbarin su baya kenan nan ma bai kamata ba in ana tahiya ana barin mata baya a dai ba mu ka son da yarla ta yana mu a barbar ware mu ana maida mu bayan nan
wannan muhawarorin na dai gudana ne yanzu haka a dukkan kananan hukumomi 266 da gundumomi 63 da jahohi 8 na jamhuriyar Nijar wanda zai share fage ga babban taro na kasa da zai shimfida ga shatawa kasar sabon kundin tsarin mulki Jafaru Sarkin Shanu da Salisu shugaba sun yabawa wannan tsarin da suka ce ya sha bamban da abinda an kasha gani a can baya
canji na farko da an kawo harkawa shine wannan ba mutane dama su da abu kai maciyo dan wani gami ka san lokaci baya abuna mutane ciwo musani zasu amma wannan ga sun bar dama mutane su bada nasu ra'ayi bisa ga abin da suke bukata kasar su samu in doka ce a san din dokar da taka in tsari na zabe ne a san irin wanda za a tsaya in tsari na siyasa na a san irin tsarin siyasa za a tsaya sun bar dama kaga kenan wannan shine a canji na farko wanda ba a taba gani ba yanzu a kan shi
cikin incin kan da ake nema incin kai na gida an fara samu shi tun dai shekarun baya ban taba gani irin haka ba za a nemi ra'ayi ɗan ƙasa bisa kundin tsarin mulki sai dai kawai a kawo mini shi daga waje ko kuma a tara wasu ƴan tsararrun mutane su je ya mai su tsara shi to gaskiya Allah wayanzu soja za mu musu godiya ga wagga dama sun kaba
ƴan ƙasar dai ta jamhuriyar Nijar na zura idanu ne domin ganin ko a waje alƙibla ce muhawarorin nan za su karkata kasar a nan gaba a daidai lokacin da ake ci gaba da yin addu'o'i a ko ina a cikin kasar domin samun saukin halin da ta samu kanta a ciki Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
ta gaida Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne to masu saurare kada manta wannan shirin fa yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar din ko za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 bayan dimbin gidajen rediyon da muke mu'amala da su da za a iya jin mu baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan madalla yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labaran wasanni
wasanni a takaice
kuyan kwallon kafa daga kasar jamhuriyar kamaru inda mu tafi tsirarin stagoza kwanjinta ga kasar burundi a yayin da ake ci gaba da tantance kasashen da za su buga cin kofin kwallon kafa wanda za gudanar a kasar afrikos a shekarar 2024 nan sai dai kasar jamhuriyar kamaru ita ce ta fito gagara ba dau a kungiyoyin kwallon kwallon kafa da suka buga na kasashe guda hudu wannan dai karan kasar Kamaru ta yi wa kasar Burundi wankin babban bargo Allah aka buga a filin kwallon kafa na Benin Garwa dake arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru kasar Kamaru dai ta jefa balabale guda uku ne bayan da aka dawo hutun lokaci wannan ne ya bata damar zamantowa ɗaya daga cikin kasashen da za su gwabza kwanjin su a kasan Africos din na hira da malamin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Malam Umaru Shah ga abin da yace
abin da zan faɗa shine wasa yake kyau kuma su Burundi sun zo su babu su zo akan cewa sun zo ne kawai haka Kamaru ta samu da abin nan ba domin sun zo sun yi kwazo kowa ya gani a farkon shashin wasa da aka soma kowa ya ga cewa ba don muna da shahararren gola ba da abun da bai mana kyau ba gaske to da muka dawo ne to anan ne muka canja aka canja rawa to anan ne muka samu su kwallo uku to amma idan ka duba ka gani shi ka ga cewa su ma Burundi nan ekip ne wanda yake zuwa gaba za a fafata da su domin suna da yara matasa wanda kuma suke wasa a kasan Turai to idan ka duba ka gani cewa a wasan da dukan su da muka yi nan ba wai mun fi karfin su gaba ɗaya bane domin sun jijjiga mu da kyau da gaske
da kamar shi shugaban kungiyar kwallon kafa kasar Kamaru na Tukafu Samuel Eto yana sanya wa baki to amma yanzu a wannan wasan mun ga ya zo yana tacaccen da ɗan wasa ko yana nuna musu yadda za a yi wasa ba ko ga shi ya kai wata gidan suka kware ba a wannan lokacin
ai ka san da shi Eto da shi Son Bahana ba abun da Son Bahana zai biga wa Eto ba kana ji kai dai ba za a yi a fili bane shi Eto din yana yi to amma yanzu ya dakata yanzu baya yi yawa ya ja da baya kadan baya nuna fiskansa to amma kan da kai da akwai shawaran da yake bashi ai kuma idan ya ba wa Son Bahana shawara baya tsallakewa ai kasan shine mai gidansa ba shi sa shi a wajen din ba shi ya sa shi
mene shawara ka ga watan da za a yi a can kasar Cote d'Ivoire ya kana ga kasar ta shirya wajen karban wannan babuncin wasan kwallon kafa
abun da ya wuce shekaran jiya wancan ya nuna cewa idan dai Cote d'Ivoire ba su tashi ba to za a kwace wannan wasa wajen domin filin wasan kwallon kafa guda ana son guda biyar ko kuma hudu sosai wanda yake kwararru to shi Cote d'Ivoire uku suke da shi a cikin uku kuma ga ɗaya da ya nuna cewa shani ba zai iya wucewa ba za su kai labari ba to ana tsoro yaya kada a kwace a hannunsu domin kasar Afrika su suna nan suna gefe
Afrika ta kudu
suna jira
kuma suna bukatar wannan
suna bukatar su ma su abin nan da akwai Algeria da akwai Maroc da yake sun samu matsala yanzu amma kamar Egypt haka su ma in aka ba su ba za su ki ba
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
To a takaice kungiyoyin lafiya na kasa da kasa guda uku na yin gargadi akan a daina gaggawar binne gawarwaki da yawa a lokaci guda a kasar Libya sakamakon bala'in ambaliyar ruwa da ya afkawa kasar a wannan makon Hukumar lafiya ta duniya ta WHO da kungiyar agajin Red Cross da Red Crescent ta IFRC da kuma kungiyar bada agajin kasa da kasa ta ICRC sun ce gawarwakin duk da cewa ba su da dadin gani babu wata babbar barazana da za su haifar ga lafiyar al'umma Shugaban yankin jihar Galmudug da ke kasar Somalia na nan lafiya amma wasu ƴan majalisar tarayya biyu sun jikkata a lokacin da wata mota dauke da bamabamai ta tashi a wani kauye da ke tsakiyar Somalia a yau Juma'a a cewar waɗanda suka shaida lamarin da kuma jami'ai Kungiyar ƴan ta'addan Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin kunar bakin waken wanda ga dukkan alama ya auna shugaban yankin Ahmed Abdi Kariye
To ba saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Des McConnell da ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk sanin na ke muku fata alkhairi ma assalamu.